A zaman da ta yi a wannan Alhamis a Abuja, kotun ta sanar cewa masu korafi a wannan shari'a da sunan gwamnatin Nijar game da matakan da ECOWAS ta dauka bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba su da hurumin shigar da kara a gabanta, kasancewar sun hau karga ne ta hanyar da ta saba wa doka. Saboda haka kotun ta kori wannan kara. Jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar Prime Minister Nijar Ibrahim Hamidu ya ce dama sun san za a rina. A bisa la'akari da yadda dalilan siyasa suka rinjaye sha'anin doka a lamuran kotun.
Babu mamaki wannan sakamako da kotun na ECOWAS ta bada, tunda siyasa ce ake. Siyasa ta rushe haɗin kan jama'a. Ita wannan kotu ba ta da hanya ta ce wanga gungu ko wanga gungu shi ya kamata ya yi jagorancin wagga ƙasa ko wagga ƙasa. Wane ne shugaban ƙasa? Wannan ba aikinta ne bane ba. Cikin ƙa'idodinta ba ta da ƙa'ida ta ce wanga shi ne ya kamata ya yi shugabancin ƙasa, wannan na yarda da shi ne shugaban ƙasa, wannan ba yarda da shi ba shi ne shugaban ƙasa. Ba ta da wannan inci wannan kotu.
Kotun ta kuma kori wata ƙarar ta daban da wasu kamfanoni da masana'antun Nijar suka shigar kan jerin takunkumin ECOWAS. Tana mai cewa ba wani bambanci tsakanin nasu ƙorafin da wanda hukumomin Nijar suka gabatar. Saboda haka layinsu ɗaya a idanun doka. A ra'ayin wani ɗan fafutuka na ƙungiyar MPCR Ibrahim Namaiwa, ba a yi la'akari da walhalin al'umma ba wajen yanke wannan hukunci.
Ana nuna nan ga cewa kamar kenan dukkanmu al'ummar Nijar matsalolinmu da muke ga fuskanta dukkanmu ba mu isa ba ma nemu ba mu kai ba inda za mu iya mu kai kukanmu a kotu. Kuma alƙalai na kotun ECOWAS su karɓi ƙararmu, su kalli abin da idon rahama, kuma su bincika su ɗauki matakai wanda ya kamata su yi. Sun nuna muna al'ummar Nijar ba ta isa ba ta kawo kukanta a kotun ECOWAS.
Dama da ya masana sun ayyana cewa hanyar diflomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa, domin idan aka nazarci yarjejeniyoyin da ƙasashen yammacin Afirka suka saka wa hannu, za a iya gane cewa abi ta hanyar shari'a mataki ne mai cike da sarƙaƙiya. Ɗarajin kare demokradiyya jigo a gamayyar DCTR Lawal Sallau Tsayebu na da irin wannan tunani.
Ita ce hanya wadda ba ta da gargada. Idan saboda aka ce abu hanya ta takardun shari'a, to takardun shari'a ka san ƙasarmu ta sa hannu, ƙasashe sun sa hannu da wuya. Abu hanya ta shari'a kuma a karanto abin wanda muke san shi. Abin da muke so shi ne abu hanya ta diplomasiya a warware rikicin da ke da kwai. Ƙasarmu ta Nijar ta dawo da martabata ta da cikin ƙawancenta na ƙasashe na ECOWAS.
A ranar 30 ga watan Yulin 2023 ne taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar Sadiyawo da ya gudana a Abuja yanke shawarar ƙaƙaba jerin takunkumi kan Nijar a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum, matakin da ya matuƙar shafi rayuwar al'umma. Mafari kenan hukumomin mulkin soja suka nufi kotun ECOWAS domin an karar da ita rashin halaccin wannan mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.